يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن أنيك أبو دياغا الله من أوفاكين سركي وان دي ساكي هات أمو أتكين وان نمسلاتي من البركة وان نيني نبقوي ووطا رمضان هجرة 1438 tsira da aminci su tabbata ga manzonmu sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama. To bayan haka, bayan kuma gaisuwa irin ta addinin musulunci, insha Allah za mu ci gaba da wannan karatu na tafsirin alqur'ani mai girma daga inda muka kwana, wanda yau in Allah ya yarda za mu tashi daga kan suratul Humaza. Arama bismillah.
Wailul likulli humazatin lumazah allazi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu aqladah كلا لينبغين في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موقدة في عمد ممددة.
Masha Allah, kamar yadda muka ji, wannan ita ce suratul Humaza, wanda wannan sura, kamar yadda aka sani, sura ce makkiyya, ma'ana an saukar da ita kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Kuma sura ce da take dauke da ayoyi 9. Abinda wannan sura take karantarwa, tana karantar da wato gargadi daga munanan ɗabi'u da waɗansu munanan halayya wanda mutane suka saba yi, musamman mushrikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yadda suka siffantu da irin waɗannan siffofi. Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan sura domin nuna haɗarin waɗannan siffofi da kuma ɗabi'u. Waɗannan ɗabi'u su ne abin da ya shafi gulma da zunɗe da raɗa da cin naman wato wani ko kuma yi da wani, wanda waɗannan ɗabi'u munanan ɗabi'u ne. Duk wanda ya siffantu da irin wannan ɗabi'a ko irin waɗannan siffofi a cikin al'umma, to babu shakka barna zai yi, babu shakka wato yada a kiyayya zai. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi domin ya yi hani dangane da waɗannan ɗabi'u na gulma da yawo da maganganu da haɗa kan mutane. Ya saukar da waɗannan ayoyi domin ya nuna haɗarin waɗannan siffofi, ya kuma nuna yadda uƙubar masu yin irin wannan ɗabi'u wato irin waɗannan wato ayyuka, yadda azabarsu ko kuma uƙubarsu take a ranar tashin kiyama. Allah maɗaukakin sarki ya kare mu. To aya ta farko, Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe ta da cewa wailul likulli humazatin lumaza, ma'ana halaka ta tabbata ga duk wani wanda yake mai nune, mai zunɗe, mai raɗa, mai gulma. Wanda wannan kalma ta wailun, kamar yadda malaman tafsiri suke bayananta, wato kalma ce da Larabawa suke amfani da ita suna nufin abubuwa daban-daban. Wani lokacin sukan yi amfani da lafazin wailun suna nufin halaka, suna nufin azaba, kuma azaba mai tsanani. wani lokacin sukan yi amfani da wannan lafazi na wailun suna nufin wato zargi kawai koda ba tare da azaba ba wani sayin kuma sukan yi amfani da lafazin wailun domin nuna mamaki dangane da wani al'amari to kun ga ma'anoni kenan guda uku wanda wannan kalma yake dauke da su wato wailun ana iya cewa kalma ce ta nuna halakan mutum ko kuma kalma ce ta zargin mutum akan wani abu ko kuma kalma ce ta nuna ban mamaki dangane da wani al'amari wanda waɗannan ma'anoni guda uku ma'anonin da suka fi dacewa da wannan kalma a cikin wannan aya su ne ma'anonin nan guda biyu na farko wato ma'ana ko azaba da halaka ko kuma zargi da kuma nuna munin wani al'amari wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da wannan lafazi a wurare daban-daban cikin alkur'ani masu ɗauke da waɗannan ma'anoni da muka yi bayaninsu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin tabbatuwan azaba a kan kafirai a yayin da ya yi amfani da wannan lafazi na wailun a wata aya da yake cewa fawailun lil kafirina min azabin nar to kun ga kenan wannan ayar wailun lil kafirina min azabin nar wato Allah ta'ala ya amfani da lafazin wailun anan domin ya ƙara tabbatar da wato azaba akan waɗannan kafirai da aka yi bayani akan su Allah ya kare mu hakan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da lafazin wailun yana mai nuna wato ban mamaki a wata ayar da yake cewa wato dangane da wata kissa wato ta matar annabi Ibrahim alaihi salam a lokacin da aka kawo mata bisharar cewa za ta haifi ɗa bayan ta tsufa sai take cewa talat ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha saboda haka kun ga da tace ya wailata anan ta yi amfani da lafazin wailun ne amma ba wai tana nufin halaka akan ta ba hakan nan ba wai tana nufin wato wani azaba ya tabbata akan ta ba tana mai nufin wato nuna ban mamaki akan wannan bisharar da aka yi mata na cewa za ta haifi ɗa bayan ta tsufa bayan ta kasance ba ta aihu to saboda haka sai ta nuna mamakin ta take cewa ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shayha to kun ga a wannan aya wailun li kulli humazatin lumaza to wailun anan ba wai ana nuna ban mamaki bane abinda ake nuni akai shine halaka da azaba da ainihin wato zargi dangane da waɗannan siffofi da muka ambace su Allah ta'ala ya nuna cewa lallai azaba ta tabbata akan masu ɗauke da waɗannan siffofi guda biyu humazatin lumaza masu nune masu zunde masu rada wanda akwai wani hadisin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wailun din nan har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wailun wadin fi jahannam wanda wa'ansu sahabbai ma sun fassara cewa wato wadin fi jahannam tasafu minhu jahannam ma'ana in aka ce wailun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wailun wata rijiya ce a cikin wutan jahannama Allah ya kare mu wanda wannan rijiyar ita ma wuta ce amma wuta a cikin wuta wanda wani sahabi ya fassara cewa ita wannan rijiyar karan kanta ma ainihin jahannama tana tsoron a bude wannan rijiyar to kun ga idan wannan hadisin ya tabbata to shi fa ake nufi wannan rijiyar fa ake nufi anan ma'ana wailun li kulli humazatin lumaza waɗanda suke masu humaza masu lumaza masu gulma masu yi da wani masu cin naman mutane masu haɗa kan mutane masu kulle kulle da sauransu ina ne makoman su cikin wutan jahannam ba ma a cikin wutan jahannam din kawai ba amma a cikin wata rijiya a cikin wutan jahannam Allah ya kare mu wanda ƙarshen wannan sura a inda Allah ta'ala yake cewa innaha alaihim musadatu fi amadin mumaddada wato wannan ayoyin ma suna nuna wato ma'anan wannan hadisin ma kamar yadda zamu zo mu yi bayani nan gaba saboda haka wa'annan kalmomi humazatil lumaza wato masu nune masu rada ko masu zunde masu yi da wani waɗansu malamai suka ce humazatil lumaza kalmomi ce guda biyu amma ma'anan su daya ne haka waɗansu malamai suka bayyana kamar ibnu abbas Allah ya kara masa yadda wanda yake cewa wato humazatil lumaza yace almashauna bin namima almusiduna bainal ahibba albahuna lilbara'a al'iba to ibnu abbas yake cewa wato ita humazatil lumaza ma'anan su ana nufin masu yawo da gulma a cikin mutane almusiduna bainal ahibba masu bata tsakanin masoya masu shiga tsakanin masoya biyu waɗanda kuma wato suna kokarin su gano wani aibi dangane da mutumin da yake barantace to haka ibnu abbas ya fassara wato waɗannan kalmomi guda biyu saboda haka ya fassara su a matsayin kalmomi ne iri daya ma'anan su daya humazatin lumaza wato ma'ana masu yawo da gulma to amma wasu malamai sun fassara su da ma'ana daban-daban sun ce humaza ma'anansa daban lumaza shi ma haka ma'anansa daban saboda haka anan kuma sai malamai suka yi sabani to menene humaza din kuma menene lumaza waɗansu suka ce al-humaza shine magulmaci al-lumaza shine mai cin naman mutum ma'ana mai aibanta mutum a bayansa mai bata mutum a bayansa haka wasu malamai suka fassara wanda zamu iya lura cikin ayoyin alqur'ani mai girma akwai waɗansu ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala yayi amfani da waɗannan kalmomi guda biyu amma daban-daban a wurare daban-daban wanda hakan yake nuna cewa ma'anan su ba ɗaya bane kamar yadda aka rawaito daga ibnu abbas saboda haka daga cikin waɗannan ayoyin dangane da humaza Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul qalam yana wasafta wani mushriki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hammazin masha'in na'am yace hammazin masha'in binamim wato shi wannan mutumin magulmaci ne kuma makaryaci balma mai tsananin gulma shi namiji ne amma kuma wato yana yawo da gulma tsakanin mutane yana bata tsakanin mutane sunan wannan mutumin sunan shi al-Akhnas ibn Shariq al-Akhnas ibn Shariq shine Allah ta'ala ya wasafta shi da wannan sifa wanda ya wasafta shi da wa'ansu miyagun sifofi miyagun dabi'u dangane da wannan mutumin wanda idan ka dauko wannan ayar daga wato wala tuta yakun halafin mahin
wala tuta yakun halafin mahin
wato wannan ayoyi sun wasafta wannan mutumin da miyagun ɗabi'u sosai ce halafin mahin hammazin masha'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin afim utullin ba'da zalika zanim wato kusan siffofi guda tara kuma miyagun siffofi miyagun ɗabi'u wato suka haɗu wato suka tattaru akan wannan mutumin Allah subhanahu wata'ala ya kare mu saboda haka wannan kenan dangane da numan za kuma Allah subhanahu wata'ala yayi amfani da wannan lafazi a wata sura wato suratul hujurat inda Allah ta'ala yake cewa wala talmizu anfusakum na'am
wala talmizu anfusakum
wala tanabazu
wala tanabazu bil alqab
to kun ga abinda zamu lura a cikin wannan ayar Allah subhanahu wata'ala yayi amfani da lafazin al-lumaza a can wato shi kadai ba tare da humaza ba yace wala talmizu anfusakum Allah subhanahu wata'ala yana wato nuna wa mu'minai yadda ya kamata su siffantu da siffofi kyawawa yace kada ku yi wato kada ku yi gulman junanku ko kuma kada ku aibanta junanku ku yi gibar junanku ku ci naman junanku la talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab kuma kada ku rinka jefa wa junanku waɗansu laƙuba waɗansu sunaye kamar yadda waɗansu mutane suka saba yi in suka ga mutum kawai sai a manna mai wani suna duk wanda suka gani yazo keta wato yazo wucewa sai a wato a manna mai wani suna wani lokacin sai sunan ya bi shi wanda kuma wannan haramun ne yana daga cikin miyagun siffofi wanda bai kamata musulmi ya siffanto da shi ba la talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab kuma Allah ta'ala yace wato mannawa wani suna ko wani lakabi da zai bi shi wanda kuma baya son wannan sunan wannan wani nau'i ne na fasikanci Allah ya kare mu saboda haka kun ga kenan Allah ta'ala yayi amfani da wa'annan lafuza guda biyu humazatin lumaza wato a wurare daban-daban kuma ba a hade ba saboda haka wannan ya ƙara tabbatar mana cewa humazatin ma'anansa daban lumazatin kuma ma'anansa daban to kamar yadda wasu malamai suka faɗa ita humaza ana nufin wato magulmaci kenan ko kuma mai gulma al-lumaza kuma shine wanda yake mai aibanta mutane mai zargin su mai ainihin yawo da aibin mutane a tsakanin mutane waɗansu malamai kuma suka ce humazatin lumaza shi humaza wato shine aibanta mutane da baki wato ma'ana zargin mutane da baki lumaza kuma shine abin da ya shafi wato cutar da mutane da hannu duka dai maganganu ne wanda kwata-kwata suna komawa ne ga cewa wato cutarwa ko da hannu ko da baki duka wannan ya kunshi abin da ake ce masa humazatin lumaza kun ga cutarwa da baki akwai abubuwa daban-daban da ake cutar da mutane da baki akwai wato gulma kamar yadda muka faɗa da giba an gane ko da haɗa kan mutane yawa da dai wato sauransu wanda mu mun san ko kuma da yawa kamar yadda al'umma suka saba yi ko kuma cikin mutane ake yawo da ƙananun maganganu da sauransu to duka waɗannan abubuwa cutarwa ne ga musulmi wanda kuma cutarwa ga musulmi haramun ne cutarwa ga musulmi haramun ne baya halatta hakan nan duk wani abin da ya shafi cutarwa da hannu an gane ko to shi ma ya shiga cikin wannan aya to abin da ya shafi alluma za kenan kamar duka ko zagi da hannu an gane ko ko makamancin waɗannan abubuwa duk wani abin da ake aikata da hannu domin a cutar da mutane to wannan babu shakka haramun ne kuma abin zargi ne kuma wato Allah subhanahu wata'ala yayi gargadi dangane da haka akwai waɗansu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka zo suna nuna mana hadarin abin da ya shafi gulma da kuma abin da ya shafi cin naman musulmi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata cikin sahih Muslim wata rana sahabbai suna zaune gaban sa sai ya tambaye su yace atadruna mal ghiba shin ko kun san mecece ghiba wato cin naman musulmi sai sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa ne kawai suka sani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zikruka akhaka bima yakra wato ita ghiba shine musulmi ya ambaci dan uwansa da abin da yake ki musulmi ya ambaci dan uwansa da abin da yake ki abin da baya so to wannan shine ghiba ma'ana kenan koda a ce wannan abin zargin yana tattare da wannan mutumin kuma abin da shi wannan mai zargin ya faɗa gaskiya ne to muddin dai wannan mutumin baya son wannan abin to ya zama haramun ya zama ghiba shine sahabbai suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afara aita ko kuma araita in kana fi akhi ma aqul ya manzon Allah idan wannan dan uwan nawa ya sifantu da abin da na faɗa dangane da shifa wani zagi ne a jikin sa ko wani aibi ne a jikin sa na faɗa shin wannan zai iya zama ghiba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kana fihi ma taqulu faqad ghatabta wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta yace eh ƙarai idan abin da ka faɗa dangane da dan uwanka nan na aibanta shi yana tattare da shi to wannan ka ci naman sa in kuma wannan abin baya tare da shi to lalle ka yi masa kage wanda kuma shi ma kage wani zunubi ne mai girma a zaman karan a zaman kansa Allah ya kare mu to kun ga kenan wannan hadisin ya ƙara nuna mana cewa wato bai kamata mu rinka zargin ɗan uwan mu ba bai dace ba mu rinka ambatan aibin da wato waɗansu ɗan uwan mu suke ɗauke da su ba sawa'un a gaban su ko a bayan su wanda giban nan waɗansu mutane suna ganin cewa cin naman musulmi sai a bayan sa ne kawai wallahi ba haka bane ko a gaban mutum ne ka ambaci wani aibi nashi wallahi kai giban sa ka ci naman sa domin wannan hadisin bai nuna mana cewa giba sai a bayan mutum ne ake yi ba fa ta amince wannan ku saboda haka koda a gaban sa ne to wannan giba ne Allah ya kare mu wanda giban nan wato cin naman musulmi ya zama ruwan dare a wannan zamani kuma kowa da yi matan ne ko mazan ne yaran ne ko manyan ne duka wato ana yin ghiba wanda kuma hakan bai dace ba bai dace a ce irin wannan dabi'a ta yaɗu a tsakanin al'ummar musulmai ba ya kamata al'ummar musulmai su zamanto waɗanda suke rufa wa junansu asiri wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi mana man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah duk musulmin da ya rufa wa dan uwansa asiri ya rufa masa asiri ya san wani aibi nashi sai ya suturta shi to me sakamakon sa satarahu Allahu fi dunya wal akhirah shi ma sai Allah ya suturta mai aibin sa a duniya da lahira kun ga wannan babban sakamako ne saboda haka kin ga wani abin zargi dangane da ɗan uwarki to ki shiru ki kama bakin ki kuma wani abin da ya kamata mu rinka yi shine idan wani ya kawo mana zancen wani a wajen mu tunda mu ba ma son mu yi wannan zancen me yasa ba za mu faɗi wannan da ya zo mana da zancen wani ba wanda kuma hakan ya fi dacewa da wannan hada min babin nasiha wannan yana daga cikin wato nasiha wanda aka umarce mu rinka yi in wata ta zo wajenki da maganan wata kice in kama bakinki in kina da wani zance na alheri ki kama mu yi in kuma baki da wani zance ki tashi ki kama hanyarki domin idan kika yi tarayya da ita a cikin wannan magana to laifin ku iri ɗaya ne Allah ya kare mu saboda ko da a ce ma kin saurare ta ne kawai baki ce komai ba kuma baki hana ta ba anan ma kin yi laifi Allah ya kare mu saboda haka abin da ya dace kenan hakan nan akwai wani hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana hadarin gulma da annabi manci yake cewa la yadkhulul jannata qattatun la yadkhulul jannata qattatun wani ne qattat shine namam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wani magulmaci ba zai shiga aljanna ba to ba Allah ya kare mu kuma a duniyar nan gaba daya wai me muke nema ne me muke nema zuwan kuma sallaci nan me kuke nema jama'a aljanna duk wani musulmi gurinsa shine ya samu aljanna to zaki ga kina wahala ki ibada ga azumi ga sallah ga abu kaza tasbihi haylala amma kuma wai baki daina gulma ba ma'ana sai gulman nan ya rusa miki waɗannan ayyuka gaba daya a ranar tashin kiyama kuma a tashe ki tare da Fir'auna da Hamana da Karuna Allah ya kare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulul jannata qattat to duk wani magulmaci ba zai shiga aljanna ba Allah ya kare mu hakan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وترانا كما يبدأ يتبتع شكي مسند أحمد بن حنبل أن كاو مسلا بار وتماتا أنغاني أخو كاو متا أن كاو مسلا بار وتماتا أكا شي ونم بي وراء الله غا أزمي غا سلا با أزمي وترى بابانا وفا دومين كو وانا ين ونن واتو تنا ين أزم النافل فلي كما تنا قيام الليلي wato an ambace ta an yabe ta sosai an wasa ta a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tana da yawan ibada amma fa sai aka ambace aibin ta kwaya daya kawai aka ce ya manzo Allah amma fa ba ta rabuwa da cutar da mutane da bakinta musamman ma makotanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la khaira fiha hiya fin nar Allah ya kare mu yace cha ai wannan matar babu wani alheri tattare da ita a ina sallar fa ina yawan azumin nan fa ina qiyamul layli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duka waɗannan abubuwan babu alheri a cikin su saboda me saboda tana cutar da mutane tana cutar da wato makotanta da me da bakinta Allah ya kare mu to kun ga waɗannan hadisai ne da suke nuna mana hadarin gulma da yi da wani da cutar da mutane da baki da zagi da makamancin wannan hakan nan hadisin nan dai da muka saba jin sa wata kila hadisin na cikin sahihul bukhari hadisin ibn abbas wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makabarta wata rana sai ya ga waɗansu kaburbura guda biyu sai yace innahuma la yu'azzabani وما يعذبان في كبير dai ga wadannan kaburbura guda biyu yace to ma abota wannan wadannan kaburbura ana azabtar da su wato an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi an nuna an gaya masa cewa waɗanda suke cikin wadannan kaburbura ana azabtar da su suna azabtuwa sai yace wa ma yu'azzabani fi kabir kuma qala bala innahu lakabir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma abinda ake azabtar da waɗannan mutane biyun a kansu ba waɗansu abubuwa bane masu girman wato bari ba wai ba su da girma a wajen Allah ba a'a wato barin su bai da wani girma wato ma'ana barin su na da sauki amma su sun ki bari saboda haka har suka kai ga a azabtar da su cikin kabarin su yace amma ahaduhuma sayan su fakana la yastatiru min bawli shi wannan baya yin shamaki tsakanin sa da fitsarin sa wato ma'ana idan yana fitsari fitsarin na tatsowa ya samu jikin sa ko ya samu kayan sa wato bai iya yin tsarki ba inda kun ga wannan abu ne da yake da muhimmancin gaskiya kamata musulmi ya kula da shi domin wani hadisi ma ya zo cewa yana daga cikin abin da ake azabtar da mutane a cikin kabarinsu da yawa shine rashin wato inganta tsarki mutum inye je zai tsarki maimakon yayin tsarkin nan ya barranta daga najasan nan sai kuma wato ba zai tsarkin da kyau ba shi kuma ɗayan yace wa ammal akhar fa kana yas'a bin namima shi kuma ɗayan yana yawo da annamimanci ne saboda haka shi yasa ake azabtar da su a cikin kabarin su kun ga kenan gulma wata abace da ake azabtar da bayi a domin ita a ina a cikin kabari Allah subhanahu wataala ya kare mu to muna kan aya ta farko har yanzu wato wailul likulli humazatil lumaza aya ta biyu Allah ta'ala yace
allazi jama'a malan wa'addada
allazi jama'a malan wa'addada wanda ya tara dukiya kuma ya kididdige shi kuma yayi tattalinta shi wannan mai rada mai zunde wanda wa'ansu malamai sun ce wannan ayar ta sauka ne akan wannan mutumin nan dai da aka wasafta shi a cikin suratul qalam wato shine al-akhnas ibn shariq amma dai ayoyin sun shafi duk wanda ya siffantu da irin siffofin fadin nan shi wannan mutumin jama'a malan ya tara dukiya to shin tara dukiya wani abun zargi ne ai a duniya ma musulmai ma suna tara dukiya ko ko ni din nan ma wallahi in na samu dukiya zan tara ban sani ba ko ku wata kila ko in kun samu dukiya ba za ku tara ba amma wallahi ni in na samu dukiya zan tara to saboda haka shin tara dukiyar ne abun zargi a'a wato Imam Atiyya Atiyya Zalim yake cewa ba tara dukiyar ita ce abun zargi ba amma abinda aka ambata bayan tara dukiyan shine abun zargi yace wa'addadahu wanda wa'addadahu dinnan kina iya cewa ana nufin wato ya kididdige shi wato min al'adad kenan wato mutum ya tara dukiya kullum ba shi da wani aiki sai dai ya tsaya yana kirga dukiyan nan yana kokarin tattalinta wannan shine ma'anar addada wa'ansu malamai kuma sun fassara addadan nan da bi ma'ana a'addahu wato yayi tattalinsa yayi tanadinsa baya son kuma dukiyan nan ta salwanta saboda haka wannan shine abin zargi wa'ansu malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala yana zargin duk wanda yake tara dukiya kuma yake ainihin wato tattalinta ba tare da fitar da haƙƙinta daga ciki ba domin kowace dukiya tana da wani haƙƙi na Allah subhanahu wataala a ciki wanda Allah subhanahu wataala shi ya farlanta wannan haƙƙin akan wa alal aghniyai turaddu ila alfuqara'i wato abin da ya shafi zakka kenan duk wani wanda yake da dukiya mawadaci ne to Allah subhanahu wataala ya wajabta wani kaso daga dukiyarsa wanda wannan kason ba mai yawa bane in an kwatanta da sauran dukiyarsa wannan kason za a karba daga hannunsa wato gwamnatin musulunci za ta karba daga hannunsa ta mayarwa wato mabukata da talakawa saboda haka a duk lokacin da mutum ya zamanto baya cire haƙƙin Allah daga wannan dukiyar to tarin wannan dukiyar sai ya zama abin zargi shine Allah ta'ala yace allazi jama'a malan wa'addada sai aya ta gaba
yahsabu anna malahu akhlada
to wannan ma wani abin zargin ne an tara dukiya an yi tattalinta to sai kuma a ranka ganin cewa wannan dukiyar za ta iya dawwamar da ma'abocinta a wannan rayuwa ta duniya yace yahsabu anna malahu akhlada shi wannan mutumin yana zaton cewa anna malahu dukiyarsa akhladahu za ta dawwamar da shi a wannan rayuwa ta duniya kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labari ne na wani mutum a cikin suratul kahfi wanda wato yake da gona yake da lambu wanda wannan lambun yake dauke da nau'o'in itatuwa masu kyau wato yake da mallakar arziki mai girman gaske daga wannan lambun, har ma ya rudu da wannan dukiyar tashi, yake cewa kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labarin sai ce wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada, sai ce min wa ma azunnu sa'ata qa'imatan. Wannan fa shine halin ma'abota dukiya, sai dai wanda Allah ta'ala yayi masa rahama, sai wanda Allah ta'ala ya cusa tsoron Allah a zuciyarsa. Amma duk wanda yake da dukiya, yake da wadata, amma bai da tsoro, bai da tsoron Allah a zuciyarsa, to wannan shine zatansa. Zatansa shine cewa dukiyar nan tashi za ta dawwamar da shi a wannan rayuwa ta duniya. Wannan mutumin da ya shiga gonarsa, dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, yana mai zalantan kansa. Kala, sai ya ce ma azunnu an tabida hadhihi abada, wannan gona mai girma, mai kyau, mai ban sha'awa, ma azunnu an tabida hadhihi abada, ba na taɓa tsammanin wannan dukiya za ta salwanta, za ta ƙare wata rana. Yana ganin cewa dukiyar tashi za ta dawwama, hakan nan shi ma zai dawwama a cikin dukiyarsa. Yace wa ma azunnu sa'ata qa'imatan, kuma bana zatan wato kiyaman nan za ta tashi. Kun ji ko? Bana zatan kiyama za ta tashi. Ma azunnu sa'ata qa'imatan wala irji'tu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba. Ko da a ce ma kiyamar ta tashi, kamar yadda Allah ya hore mun wannan dukiya, wannan gonar a wannan rayuwa ta duniya, a can ma zai bani irinta. Wala irji'tu ila rabbi la ajidanna khayran minha, bal ma abin da ya fita alheri. To haka mutum yake da irin wannan guri, yake da irin wannan zato, yahsabu anna malahu aflada, yana ganin cewa dukiyarsa za ta dawwamar da shi. Wanda kuma abu ne wanda muke gani da idanuwanmu, muke jin labari da kunnuwanmu cewa mutuwa akan talakawa kawai take, ma abota dukiya ba su mutuwa, kuma idan suka mutu sukan tafi da dukiyarsu can cikin kabari, babu. Duka waɗannan abubuwa ba haka yake ba. Hankali ko kuma gani na ido ko kuma ji na kunne ya ƙara tabbatar mana cewa wannan zato zato ne na banza. Yahsabu anna malahu aflada, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqulu ibnu adama mali mali wa halaka min malika illa ma akalta fa afnay aw labista fa ablay aw tasaddaqta fa amdayt wa ma kana wara'a dhalika fa huwa tarikuhu wa fa huwa zahibun wa tarikuhu linnas. Shi dan adam kullun dukiyata dukiyata dukiyata, yace shin kana da wani abu a cikin dukiyarka? Face abin da ka ci ka karar, ka ci ya wuce ya zama kashi, ko kuma wani in tufafi ne wanda ka sanya kuma ka kashi, ko kuma in kana da hankali kai sadaka ka bayar dan Allah, wannan kuma ladan sa wajen Allah. Yace baccin waɗannan nau'o'i na sarrafa dukiya, duk wani abin da ya saura, ce fa zahibun, kai mai dukiyar nan za ka rabu da ita. Duk wani abin da ya saura, a ƙaddara mutum yana da miliyan ɗari, an gane ko? Yana da miliyan ɗari ko biliyan ɗari, misali biliyan ɗarin nan a watakila daga lokacin da ya fara samun wannan biliyan ɗin ya riga ya yi shekara 40 a rayuwarsa, kuma watakila an ƙaddara mai shekaru 60 ne kawai zai yi, ko shekaru 70, kun ga zai ci wannan dukiyar a shekaru nawa? Shekaru 20 ko 30. To duk wani abin da ya ci daga dukiyar nan a cikin shekaru 20 ko 30, wa'unsu kuma ba sa kaiwa haka. Wani ya yi kuɗi, ya yi dukiya, daga lokacin da ya yi dukiyar nan zuwa lokacin mutuwansa bai fiye shekara 2 ba, bai fiye shekara 3 ba, bai fiye shekara 5 ba. Lallai mutum yana cikin tabewa. Laqad khalaqna al-insana fi kabad, saboda haka duk wani abin da ya bari bayan wannan sai me yusikumullahu fi auladikum sai a fara karanta wannan aya sai a gayyato ina aran ma yake yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hazzil unthayain za a fara raba ne fara raba gado gane ko Allah ya kare mu Allah ya sa mu dace sai aya ta gaba
kalla la yunbadanna fil hutama wama adraka ma al hutama narullahi al muqada allati tattali'u ala al af'ida inna alayhim muqada
To Allah ta'ala ya ce kalla aha ina ba haka zaton nan yake ba ba haka wannan al'amarin nan yake ba shi wannan da yake zaton cewa dukiyarsa za ta dawamar da shi a wannan rayuwa ta duniya ba haka bane la yumbadanna fil hutama lallai wallahi za a jefa shi cikin hutama la yumbadanna ay la yulqayanna wato za a jefa shi kuma za a wurga shi cikin ina cikin hutama Allah subhanahu wa ta'ala ya kara bankama al'amarin wannan hutaman yayi wata tambaya domin ya girmama al'amarinsa yace wa ma adraka mal hutama kuma shin wane ne ya sanar da kai abinda ake cewa hutama mecece hutama Allah ta'ala sai ya fassara ta yace narullahi al-munqada wato wutan Allah ne wacce ake hura ta bar mu sake komawa kan al-hutama din nan ba ku ji kamar wannan kalma tana kama da wata kalma ta Hausa ba hutama hutama hadama haka ne ko hadama menene hadama rashin haƙuri cinye abu gaba ɗaya haka ne ko to ni fa ni ina ganin kamar an ciro kalmar hadama din nan ne fa daga hutama Allah kawai shi ya fi sani bar mu ji me ma'anar hutama malamai suka ce ita al-hutama ma'khudun ko kuma summiyat bidhalika li'annaha tukassiru kullama yulqa fiha wa tuhattimuhu wa tashimuhu Al-hutama suna ne daga cikin sunayen wutan jahannam kuma abin da yasa ake cewa wutan jahannam hutama saboda ita wutar jahannam wuta ce da take kakkarya mutum sannan kuma ta haɗe shi an gane ko kuma haɗe wannan baya isanta duk wani abin da aka jefa cikin wutan nan baya isanta yawma naqulu li jahannam karanta mana
yawma naqulu li jahannam hal imtala'ati wa taqulu hal min mazid
Allahu akbar kun ga wuta tana da hadama saboda haka ita hutama ce yawma naqulu li jahannam ayyadan da zamu ce wa jahannama hal imtala'ati wato bayan an wurga wato na wurgawa cikin wutan jahannam ina kafiran nan suke ina mushrikan nan suke ina magulmatan nan suke ina masu cin naman musulman nan suke ina masu yi da ƴan uwansu musulmai suke ina masu zina ina masu sata ina masu shan giya ina masu kaza duk an jefa su ciki sai Allah ta'ala ya yawa wutan jahannama tambaya domin ita wutan nan fa kun ga wutan duniya ai ba ta magana ko wallahi wutar jahannama tana magana bal ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa wutan jahannama tana da idanuwa biyu kuma tana da baki tana magana an gane ko a ranar da za a tara mutane a filin kiyama farkon zuwan mu filin kiyama jahannama yana tana jin labarin mun iso kenan sai kai wani kara kai ihu tana jin yunwa idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira
tana wani irin kuwa, tana wani irin ƙara, wani irin ihu. Allah ta'ala ya ce, wannan ƙarar ta jahannam tana kiran mutane ne, ta du'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Allah ya kare mu. Saboda haka wutan jahannam kenan. In aka jefa duk waɗannan masu manyan laifukan nan a ciki, Allah ya kare mu, sai a tambaye ta. Halim talati, kin cika, kin ƙoshi, ya ke wutar jahannam? Ba za ta ce e ko a'a ba. To za ta ba da wata amsa wadda take nuna cewa wannan amsar ma ta ji ta ce a'a. Hal min mazid, shin akwai wani ƙari? A ƙara mun. Duk yaron da zai ci abinci ya ce a ƙara mun, mama ban ƙoshi ba, a ƙara mun. Kai haɗa min ka yayawa. Haka ne ko? To haka wutar jahannama take. Shi yasa ake ce mata al-hutama. Tana da haɗama. La yunbazanna fil hutama. Magulmaci da muka faɗa da su. Me cin naman musulmi da muka faɗa? Me yi da wani? Me haɗa kan masoya ko ya shiga tsakaninsu? La yunbazanna fil hutama. Za a jefa shi cikin wutan jahannama, a wurga shi cikin wutan al-hutama. Allah ya kare mu. Wannan wanda ya tara dukiya kuma ya yi tattalinta, baya son rabuwa da ita, kuma baya cire haƙƙin Allah daga cikinta, kuma yake zaton dukiyarsa za ta dawwamar da shi a duniya, la yunbazanna fil hutama. Saboda haka duk abin da aka ambata a can baya ɗin nan, humazatil lumaza alladhi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada, dukkan su ne aka ce la yunbazanna fil hutama, duk za a jefa su cikin wutan hutama. Allah ya kare mu. Wai shin ko mecece wannan hutamar? Kamar yadda muka yi bayani, Allah ta'ala ya ce narullahi al-munqada, wuta ce ta Allah wadda ake hura ta koda yaushe, kuma tana huruwa ne da abubuwa guda biyu. Wutar jahannam, jama'a, kun ga da me muke hura? Muke hura wutan duniya da ice, da kalanzir, ko da fetur. Haka ne? Kuna zuba fetur a risho ɗinku? Akwai gas, haka ne ko? Da makamantan waɗannan abubuwa da ake hura wutan duniya da su. To ita wutar jahannam ana hura ta ne da abubuwa guda biyu kacal. Waquduha an-nasu wal hijara. Kun ji a nan ko yace narullahil muqada ko? A can kuma yace waquduha
an-nasu wal hijara.
Na'am.
Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'funa Allah.
Kun ji abinda Allah ta'ala ya faɗa? Ya ce wa quduha an-nasu wal hijara, wato wutar jahannam ana hura ta ne da mutum ko da mutane da duwatsu, dutse fa. Kun ga dutsen nan a wannan rayuwa ta duniya, in kika jefa dutse a cikin wuta za ta narke? Za ta narke ba, sai dai a sake cire ta, sai dai iyaka kawai ta yi hayaƙi shikenan, ta yi baki shikenan, amma tana nan yadda take. Ta ita wutar jahannam in aka jefa dutse, kowane irin dutse ne, ko dogon dutsen nan shi ne mafi kusa da ni, dogon dutse in aka jefa ta cikin wutar jahannam, narkewa za ta yi, narkewa. Kuma wannan shi ne fetur ɗinta, ba ma wannan ne damuwa ba. Ai, ita dutse, ai ta jefa dutse ba ruwanmu, mutum ba. Ce waquduha an-nasu wal hijara innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Da ku, ya ku mushrikai, da abinda kuke bautatawa din nan na gumaka da makamantansu, dukkan ku za a tattara ku, kun zama icen wutan jahannam. Ya Allah ta'ala, Allah ya kare ni. Saboda haka narullahil muqada, fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara u'iddat lil kafirin. Saboda haka abinda ake hura wutan Allah da shi kenan mutum da wato dutse da duwatsu narullahil muqada har yanzu dai Allah ta'ala yana kan bayanin hutama hutama ita ce narullahil muqada ce allati tattaliu ala al-af'ida wacce take leƙawa akan zukata to fa wannan wutar tana leƙawa akan zukata yaya take leƙawa akan zukata shine malamai suka ce wutan nan in aka jefa dan adam a ciki to za ta ci ko ina a jikin dan adam za ta ci komai a jikin dan adam an gane ko kun ga wutan duniya dai duk yadda wutan duniya take cin mutum ina jin ba ta cin kashi an gane ko kwata kwata fatan nan ya dai ya kone shi kenan an gane ko to amma ita wutar jahannam tana cin komai da komai ta hada da fata da na'ukar nama da kashi da jijiyoyi da komai za ta hada ta ci aka ce in aka jefa dan adam a cikin wutar jahannam ta ci ko ina ta ci komai a jikin dan adam sai ta leko cikin zuciyar dan adam idan ya zamanto babu wani abin da ya saura kuma a jikinsa sai zuciyar malamai suka ce idan ta ci zuciya mutum ya mutu kenan in wutar nan ta ci zuciya sai ya mutu to Allah subhanahu wa ta'ala kuma baya son an wuta su mutu a cikin wutar nan thumma la yamutu fiha wa la yahya ba mutuwa ba rayuwa a cikin wutar jahannam shikenan idan wuta ta leko tai kokarin ta ci wannan zuciyar sai kuma a sake mulmulo da wannan mutumin ya dawo cikakke sai kuma wutar ta fara cin sa daga inda ta soma hakan nan wato wannan mutumin za a ci gaba da azabtar da shi wannan shine ma'anar allati tattaliu ala al-afida wutan nan tana cin ko ina a jikin mutum har ta leka cikin zuciya ya jama'a ku duba yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake wasafta mana wutan jahannam din nan wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tabbatar mana da hujja yadda ake wasafta mana wutan jahannama din nan ake nuna mana karara ga yadda take a wurare daban-daban cikin alqur'ani ya kamata mu azantu kamata mu dau izina kamata mu yi tunani mu yi hangan nesa mu bar yin sako mu bar aikata laifuka domin mu samu tsira mu kubuta daga wutan jahannama Allah ya kare mu Allah ya mana hijabi da wutan jahannam narullahi almuqada allati tattaliu ala alafida to daga nan ta Allah ta'ala yace innaha alaihim muqsada ita wannan wutar lallai abace mai rufewa a kansu fi amadin mumaddada a cikin wadansu ginshikai wato miƙaƙƙu anan malamai suke cewa innaha alaihim muqsada wato sun yi sabani dangane da almuqsada da amadin ko kuma mu ce amadin din malamai sun yi sabani akan me ake nufi da amadin an gane ko muqsada malamai suka ce wato ita wutar jahannam tana da kofofi an gane ko laha sab'atu abwabin ko haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana wutar jahannam tana da kofofi bakwai an gane ko daga lokacin da za a fara jefa mutane cikin wutan jahannam din nan za su kasance a buɗe kofofin za a buɗe su wanda kun sani akwai hadisi da yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wutar jahannam a cikin wata Ramadan ana kukkulle kofofinta haka ne ko idza dakhala Ramadan futihat abwabul janna wa ghulqat abwab jahannam idan wata ramadana ya shigo sai a bubude kofofin aljanna yanzu haka kofofin aljanna din a bubude suke ma'ana duk wanda zai aikata wani aikin alheri za a karba kuma za a yi masa sakayya mai girma kuma sakayya ma wanda za ta iya kaiwa ga shigansa aljanna Allah subhanahu wataala ya mana rahama. Hakan nan za a kukkulle kofofin wuta a ce kuma ya bali al khairi aqbil wa ya bali al sharri aqsir. Ya kai mai neman mai bukatan alheri, ya kai mai neman alheri ka taho ka fuskanto, wannan shine lokacinka. Duk wani aikin alheri da kai za a karba. Ya kai kuma mai neman sharri aqsir ka takaita, domin wannan ba lokacinka bane. Almuhim, wannan hadisin ya kara tabbatar mana cewa kofofin wutan jahannam, wato jahannam tana da kofofi, kuma za a rufe ta a cikin watan Ramadan. An gane ko? To innaha alaihim muqsada. Allah subhanahu wataala bayyana mana cewa idan aka gama jefa ɗan wuta cikin wutan jahannam, to shikenan dama ga hayaki, ga zafi, ga tsananin zafi, ga ainihin wutar ita karan kanta. Domin duk wani abu a cikin wutan jahannama azaba ce. An gane ko? Hayakin wutan jahannam Allah ta'ala wasafta mana cewa baka ce, baka ce, kuma za ta rufe su, za ta yi musu inuwa ta ko ina, ba su iya ganin ko ina. Hakan nan ga raɗaɗi da tsananin zafi na me na cikin wannan ramin da suke ciki, tare da kuma ga wato zafin wutar. Saboda haka in aka gama jefa su, sai a rarrafe kofofin. Subhanallah, wannan hayakin gaba daya da yana tasowa, sai ya koma, sai dai yayi cikin su. Zafin nan watakila yana dan dagowa, ana dan samun sauki. Yanzu shikenan duk wani zafin da suke ji yana nan, yana yawo a cikin su. Shine ma'anan innaha alaihim musada fi amadin mumaddada. To anan amadin, wasu malamai suka ce wato wa'ansu ginshikai ne wanda suna matsayin kwado ko kwaduna na me na waɗannan kofofin. Shikenan aka rufe waɗannan kofofin, sai a kukkulle waɗannan kofofin da me da amadin da wato waɗannan wato ginshikai mumaddada waɗanda suke mika kuni. Daga nan kuma in aka rufe su, da suna magana, suna ihu, suna menene, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cikin Alkur'ani mai girma cewa ɗan wuta a lokacin da aka jefa su cikin wutan jahannam, za su yi ta ihu, suna neman agaji, suna neman a wato ceto, za su nemi ceto daga wajen wato wannan mala'ikan nan mai kula, mai tsare wutan jahannam, shine Malik. Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, za su kira shi su ce ya kai Maliku, ka kira ubangijinka mana ya kashe mu mu mutu. Anan ne, anan ne kawai kafiri yake fatan mutuwa, amma a ko ina kafiri baya taɓa fatan mutuwa. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim, suratul jumu'ah, wancan kuma suratul baqara. To kun gani ko? Amma a cikin wutan jahannam za su yi fatan me? Za su yi fatan mutuwa. Li yaqdi alaina rabbuk, ubangijinka ya gama da mu, yayi hukunci akan mu, ya kashe mu mu mutu a cikin wutan jahannam. Akwai amsan da mala'ikan nan zai ba su, amma ba zai tashi ba su wannan amsan ba bayan sun tambaye shi. Sai bayan shekara 100, ya Maliku li yaqdi alaina rabbuk, dama shi wannan mala'ikan Allah ta'ala ya halice shi daga me? Daga fushinsa. Baya dariya, bai san menene dariya ba. A lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi Isra'i da Mi'raj da shi, ya ji can sama, ai ya gamu, ya gamu da wannan mala'ika. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk saman da na shiga, mala'ikun da annabawan duk suna maraba da ni, suna walwala, suna murna, suna dariya. Yace har san da na kai sama ta bakwai, naje na gano wa ido na wani mala'ika, ce ban taba ganin mutum mai ban tsoro irin wannan mutumin ba. Baya dariya, ba dariya a fuskar sa. Yayi marhaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba dariya. Marhaban bin nabi, shikenan. Ga muryar ma katotuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji tsoro, bai ce komai ba shi da malaika jibril ne da ma suke tafiya suna tafiya da suka wuce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jibril duk tun da na shigo saman nan kowa na murna da ni kowa na walwala amma shi wannan malaikan me yasa yake fushi da ni kuma wane ne shi yace ai ba fushi yake da kai ba shi haka dabi'arsa take bai taba yin dariya ba tunda Allah ya halice shi kuma shine malikun khazinun nar mai gadin wutan jahannam sunan shi malik Allah ya halice shi daga me daga fushi saboda haka yan wuta zaka jefa su cikin wutan jahannam za su kira shi su ce kai maliku ka kirawo mana ubangijin kai kashe mu sai yayi musu shuru ba zai ba su amsa ba sai bayan shekara 100 sai ya leko su yace innakum makithun amsan da zai ba su yace ku kuna nan dawwamammu sai ya rufe bakinsa shikenan ba zai kara musu wata magana ba sai su ji wannan kalmar ma da maliku ya faɗa din sai su ji ma zama musu wata azaba a zukatansu sun san wata maganar da a ce a tare ka da wuka da takobi ko a tare mutum da wuka ya fi masa sauki akan ma ya ji wata kalma haka ne ko na'am to sai su ji zafin wannan kalmar da malik ya gaya musu to hakan nan har ma sun ga wato shi malikun nan fa ba tausayi ba kuma yadda za a yi da shi sai su koma su roki Allah an gane ku za su roki Allah subhanahu wa ta'ala za su ce rabbana akhrijna minha tunda shi wannan bai da rahama malikun din nan bai da rahama ubangijinmu mai rahama ne bar mu koma gare shi sai su roki Allah subhanahu wa ta'ala rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun suna ihu suna cewa ya ubangijinmu ka cire mu ka tsamo mu daga cikin wutan jahannama din nan mu koma duniya mu yi maka bauta kamar yadda kake so ya Allah in mun koma kan shirka da kafirci daga nan duk abin da ka so ka yi mana wai ki jiwa dan ba rin ga an ba su wannan damar ba a wannan rayuwa ta duniya an ba ki dama yi bauta ga Allah kada ki saba wa Allah to wannan damar in ya kubuce miki ba wata damar kuma laikari ne saboda haka Allah subhanahu wataala zai ba su amsa wanda kuma amsar Allah subhanahu wataala ta fi ta malikun dinnan zafi abinda Allah ta'ala zai ce musu a can ba maliku ya ce musu innakum makithun ba ku dawwamammu ne zaunannu ne a ciki to sai Allah subhanahu wataala ya ce musu ihsabu fiha wala tukallimun yace ku kama bakinku a cikin ta kada ku sake magana Allah subhanahu wataala kamar yadda wasu malamai suka bayyana ce to daga wannan umarnin da Allah ya bayar dan wuta za su yi shiru a cikin wutan jahannam daga nan ba wanda zai sake fadin wani uffan kuma to daga nan sai me shikenan dama kofofin a lokacin da suke ihun nan suke kara suke roƙon Allah suke roƙon maliku duka kofofin wutan jahannama din abu bude suke to in aka ce musu ihsa'u fiha wala tukallimun shikenan sai a rirrife kofofin a rirrife su a sa kwaduna su ne amadin mumaddada an gane ko wato wasu manyan manyan gishikai ne wanda duk za a kukkulle kofofin da su ba wanda ya isa ya bude daga nan kuma sai su yi shiru a ciki sai Allah subhanahu wataala ya share su daga nan Allah ba zai sake kula a wutan jahannam ba daga lokacin da zai ce ihsa'u fiha wala tukallimun ba zai sake kula su ba shikenan sai ya share su an rufe su a wajen su yi ta konuwa suna azartuwa ba mai ganin su ba su a ganin kowa kuma daga wannan lokacin sai Allah kuma yana shagaltuwa da ɗan aljanna kawai ya ku ɗan aljanna me kuke so shin kun yarda ku da abin da kuka gani din nan ga su huru na inun ga su nau'o'in daɗi mu iya daɗinmu a duniya sai mu ce ga su kaji ga su me kaji aljanna nau'o'in daɗi ne sai mun je can Allah ya kai mu sai Allah kuma yana shigartuwa da yan aljanna ke kuna bukatan kari me zan kara mu bar mana yayi hijabi na ku kalle ni fa ma utu shay'an hiya ahabbu ilayhim min an-nazari ila wajhi rabbihim aljanna Allah ta'ala yayi wannan shamakin dake tsakanin sa da bayin sa hakan nan shikenan aljanna sai su leka Allah subhanahu wa ta'ala su kalle shi sai su mance gaba daya da duk wani dadin da suke ciki ba abin da yafi dadi fiye da ganin Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ka hada fuskokin mu da fuskar ka ya Allah
amin
ya Allah ka hada fuskokin mu da fuskar ka a ranar tashin kiyama saboda haka wannan kenan abinda wa'ansu malamai suka fassara yadda wa'ansu malamai suka fassara wato amadin kenan wato ma'ana kwaduna wa'ansu kuma sun fassara shi da me sun fassara shi da amadin wato ainihin ankwa an gane ko wanda ake wato chain kenan wanda ake daure hannun ɗan wuta da shi da kafafuwansu an gane ko haɗe da wuyansu dan za a haɗo hannuwansu ne da wuyansu a haɗo kafafuwar kuma zuwa hannun sai a daddaure su an gane ko kun san yadda ake kariya icen nan ko kuma yanzu ku bishau yanzu ma gas ake amfani da shi ba kamar iyayenmu a da da suka sha wahala ba suka yi amfani da ice ga hayaki da sauransu an gane ko su ne za su iya fahimtar yadda ake kariya ice a sa a wuta ko to haka Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wato zai sa ayi wa ɗan wuta a ranar tashin kiyama an gane ko duk za ka kariya su a kama su a dauko wato a kama kafafuwan a kama kai an gane ko sai a amin lankwasa mutum a hada kafafuwan da hannuwan da wuya gaba daya sai a daddaure izil azlalu fi a'naqihim wassalasilu fi arjulihim wa aydihim yushabuna fil hamim thumma fil nari yusjarun Allah ya kare saboda haka wasu malamai suka ce abinda ake nufi da amadin kenan shine wadannan wato wadannan ankwa da chain da ake hadawa wato da wuyansu da kafafuwansu sannan a jefa su cikin wutan jahannam saboda haka in aka yi musu haka din aka daddaure su an gane ko wanda kuma a hakan ma ba wai za a daddaure kowa shi kadai bane ba a'a za a hada su da juna kun san yadda ake yi wa yan prisoner haka ne ko haka za a yi wa yan wutan jahannam bayan an daddaure kowa sai kuma a daddaure su da juna za a daddaure su da juna shikenan kuma sai a jefa su cikin wutan jahannam a rirrife kofofin innaha alaihim musada wato ita abace mai rufewa a kansu wato ma'ana da kofofinta fi amadin mumaddada a cikin wa'ansu kwaduna ko kuma a cikin wa'ansu ankwa wanda suke miƙaƙƙu wanda za a daddaure su da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu to ƙarshen wannan surar kenan abinda kuma ta kunsa kenan gwargwadon abinda za mu iya bayanin sa saboda haka lura da lokaci zamu dakata anan aka rikuma nan na'am zamu dakata anan abinda muka ji abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon sauraron sa Allah subhanahu wa ta'ala ya amfane mu da shi wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana Allah ya gafarta mana hada wa billahi tawfiq Tuna ne mai izini ne. Insha Allah, kamar yadda muka soma tafsiri yau ƙarfe tara, za mu iya cewa ƙarfe tara don ba mu fita daga ƙarfe taran ba, muka soma. Amma ba mu soma daga farkon ƙarfe tara ba. Da saboda haka, insha Allahu ta'ala, gobe rana Asabar da jibi ranar Lahadi in Allah ya kai mu karfe 9 zamu soma an gane ko saboda haka ayi kokari a zo da wuri abin da yasa saboda akwai wani waje da nake zuwa tafsiri amma nasu a ranar asabar da lahadi ne kawai kuma da safe saboda haka zan yi kokari na zo nan a muina mu nan din daga 9 zuwa 10 sai kuma na koma can an gane ko a wannan kenan kun ga kowane juma'a asabar lahadi za mu rinka somawa karfe 9 an gane ko sauran kwanakin kuma za mu rinka somawa karfe 10 litinin talata laraba alhamis karfe 10 juma'a asabar lahadi karfe 9 dan Allah sai a kiyaye wannan lokaci kuma a rinka zuwa da wuri saboda mu samu amfanin abinda muke sauraro muke saurara Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gaci ban sani ba in akwai tambaya in kuma babu idan akwai tambaya ana iya yi in kuma babu sai mu yi addu'a mu watsi wallahu a'lam na su sun samu kenan
Gracias. Allah ya